الحمد لله رب العالمين، أسلم وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إنا ما تعب أنا قرينا كومو أكل الجبنت ريني البركة إنا بكم بركة الأسماء da sanmu da kasancewa a wannan makaranta ta mutara Ramadan makarantar mata da muke tattaunawa akan larurori da suka shafi iyaye mata yau da yi 13 ga watan Ramadan. Tafiya ta tafi an kusa rabi shekara ta 1442 Hijiriya, wanda shi ne ya dace da 25 da watan Afrilu shekara ta 2021 miladiya. Yau muna darasi na ƙarshe a babin da muka ɗauko na bayani akan abubuwan da suke sabbaba wa iyaye mata shiga gidan wuta laifuka, wanda duka da an bincika ƙarshe abin da yake sabbaba wa mutum in ji shi ya faɗa wuta tsundum saboda wannan laifi da wannan zunubi. Allah ya gyara mana. To akwai wasu laifukan da akwai maza da mata sun yi tarayya a ciki, manyan laifuka wanda da mazan da matan duk sun yi tarayya a ciki, wanda duk wanda ya aikata wani daga ciki to wannan laifin zai iya kai shi wuta. Kaba'irul dhunubi kenan. Wannan kaba'irul dhunubi da zan faɗa su ne zunuban da annabi yake faɗa a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam, manya-manyan zunubai da suke kai mutum cikin wuta na miji ko mace, kuma su ne zunuban da idan mutum bai nisance su ba garaɓasar da aka bayar na cewa sallah da ake yi tsakanin sallolin farilla duk ana yafe mutum zunubi. Da annabi ya faɗa a bisan Bukhari da Muslim, as-salawatul khams, salloli biyar, wa ramadan ila ramadan, daga ramadan zuwa ramadan, wa jumu'atu ila jumu'ati, sallar juma'a daga juma'a zuwa juma'a, mukaffiratun lima bainahunna, suna kankare wato duk abin da ke tsakanin su na zunubi an yafi. Amma annabi yace idan shtuni batil kaba'ir, idan an nisanci manyan zunubai, wanda waɗannan manyan zunuban su zan yi mana bayani, zan jero mana su ga sunan barkati. Idan an nisance su ne to idan mutum ya yi sallah tsakanin azhar da la'asar za a yafe mai ƙananan zunuban. Manyan zunuban nan su ne idan mutum ya kiyaye su daga sati zuwa sati, ramadan zuwa ramadan, Allah maɗaukakin sarki zai yafe mai zunubin shi. Ƙanana, zan faɗi ƙananan zunuban da ake yafewa su ma. Kuma wannan manyan zunuban su ne in mutum ya guje su ya daina aikata su Allah zai yafe masa ƙananan laifuffukansa da ya yi daga ramadan zuwa wata ramadan ɗin. To suna da nauyi ƙwarai da gaske, kuma sai namiji na gaske sai macen da take tsayayya ita ce za ta nisanci waɗannan manyan zunuban. Amma abinda malamai suke cewa duk wanda ya lazumci aikata wannan manyan zunubai kuma ya mutu bai tuba ba tabbas ya shiga wuta. Ya ilahi Allah karfa mana shi, Allah ka azurta mu da tuba kafin mu mutu, Allah ka raba mu da mutuwa ba aune, ka raba mu da mutuwa ba mu shirya ba, ka raba mu da mutuwa ban kimtsa ba in zaka dauke mu ya Allah kai mana arziki ka ba mu daman da zamu kimtsa mu shirya kafin mala'ika mutuwa ya zo dauke mu ya Allah mun shaida dole sai mun je wajenka amma muna jin tsoranka kuma muna jin tsoran zuwa wajenka a yanayi na zunubi yanayi na laifi iyayena mata to ga waɗannan manya-manyan zunubai wanda mabuɗai ne na shiga wuta da maza da mata duk yau kam ana cikin undum Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu na ɗaya saba wa iyaye Allah ya faɗa cikin alƙur'ani ƙarara bismillahir rahmanir rahim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وانا آية الغباد الإسلام جناني أكن واجب شمبين إياهي دي مسلاء كما يدنا شفت نامك بيان دولني أبي إياهي ko da daɗi ko ba daɗi ko sun maka mai kyau ko ba su maka mai kyau ba jiya wata ta bugo min waya aurenta ya mutu iyayenta sun haɗa kai a kanta sun ce wallahi tallahi ba za su sake ba ta tuwo ba tun da aurenta ya mutu ta tattare ba za ta ci abincinsu ba ta ce a gabana uwata za ta tuƙa tuwo ta sauke abinci wallahi malam na buga ta ce ba za ta bayar ba wai sun gama min wahala tun da dai sun min aure na dai na kaso aure na su kan ba za su iya ci da ni ba tana cikin fushi a kan iyayen nan na ce to sun da kin girma kin kai shekaru har kin iya aure ki je ki kaso shi in ga ai sai ki kimtsa ki tanadi abin da za ki ci amma dai ba su kyauta ba ko a shari'a ba su yi laifi ba sun ciyar da ke tun da dai ba ki da hali kuma ke mace ce amma yana dai suna cikin fushi ne yake yi a hankali tare da su babu iyayen da za su yarsu ta kashe aure ta dawo gida ta zauna ta sa su a gaba ba a san mutuwar aure to amma ina ba ku shawara ku yi haƙuri da iyayen nan naku ku gama lafiya su lallaɓawa ake da su iyaye shi yasa ake zuwa yi wa mutum murna in Allah ya taimake shi ya gama da iyayensa lafiya ce wani ka gama da iyaye lafiya kun rabu lafiya to shi kenan akwai wata baiwa Allah a nan tana zuwa karatu ita ma mata addu'a Allah ya yi mata ta samu saɓani da mahaifinta baya kula ta baya mata magana ta zo tana kuka tana zubar da hawaye muna nan muna mata addu'a Allah ya bibita tsakaninta da ita da mahaifinta ubangiji ya ce idan girma ya kama iyayenmu to mu daina daga masu tsawa mu daina ce musu kash mu daina ce musu danme kar wanda ya buɗe baki ya ce babansa danme kada wanda ya buɗe baki ya ce mahaifiyarsa ban yadda ba ba a yi haramun ne laifi ne wala ta ƙulla huma uffin ba a daga musu tsawa wala tanhar huma ana gaya wa iyaye maganganu masu taushi maganganu masu girma na mutunci wa ƙulla huma ƙaulan karima ana shimfiɗa wa iyaye fuka-fukai na jin ƙai da tausayi da ladabi da biyayya wa fidla kuma janahar zulli minar rahmati ana yi wa iyaye addu'a kullum ana cewa ya Allah ka yafe wa iyayena kamar yadda suka rene ni ina ɗan ƙarami wa ƙur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira kuma ubangijinku da ya halicce ku shi ya san me ke cikin zukatanku idan ku mutanen kirki ne kuna bin iyayenku kuna yi wa iyayenku da'a kuna mutunta su kuna ganin girmansu to shi kenan rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awabin ghafura kun ga masalihai masu komawa ga Allah Allah zai yafe muku da haka ƴan uwana mata mu bi iyayenmu kada wacce ta bari ta samu saɓani da uwarta ko gasa ki take kamar masara ki haƙuri ki ce mama gasa ni a hankali ta gama gashe ki dai ta mutu dai ki raka ta kabari ai mata addu'a Allah raba ku lafiya saboda matsalar ita ce wallahi babanka da mamanka za su zaman tuwa sababin da zaka shiga wuta ba ruwan Allah da yawan sallanki ba ruwan Allah da yawan karatunki ko karatunka ko ibadarka matukar mutum ya mutu baya shiri da iyayensa sun yi Allah wadare da shi kuma shine bashi da gaskiya to tabbas sai Allah ya masa azama Allah kiyaye ne bi na farko da yake ainihin wato sa mutane shiga cikin wuta shine saba wa iyaye wani yazo za a tafi jihadi ya shirya kayan sa yana gadar za shi jihadi sai annabi yace kai kam iyayenka ba suna raye ba yace eh yace to an sauke maka jihadin koma gida ka je kai musu biyayya shine jihadinka fa fihi ma fa jahid wani yazo ya tambaya ya manzo Allah a cikin iyayen nan guda biyu da mamana da babana waye fa kamata in kyautatawa zamantakewa annabi yace ummuka man ahaqqun nasi bi husni sahabati kana ummuka yace mahaifiyarka idan ta tambaya ce sewa annabi yace sannan sai mahaifiyarka sewa annabi yace mahaifiyarka fa nace idan ta ce sewa annabi yace to sai babanka a karo na hudu wannan hadisin yana nuna mana darajar uwa matsayin uwa ba da mama matsayin uwa mai daukan ciki matsayin uwa mai goyo matsayin uwa mai wanke kashi matsayin uwa mai kaza mai jure wahala ajiya dana a rumfan nan ina ganin wani yaro dan karami ina jin da irin ya kai shekara 1 ma ko shekara 2 yana ta dukan uwarsa ajiya dana ana ina kallon shi dan gajere in ta sa hannu ta dan kare shi a kasa ba zai daga ba amma ina kallon sai ya dake ta ka bugi hannun ya dana komawa ya daka nace Allah mai iko uwa mai hakuri yanzu in namiji ne yayi masa wannan dukan dai biyu ya dana kara in ya zabje shi da mari to ba zai sake tashi ba kuma dan namiji baya iya jure wannan amma inda uwa ne ki ba shi nono ya cije ki ya cije mamanki ki kwalla ihu kuma ki daɗa mayar masa yi uwa kenan duk yawancin mu nan duk mun cije iyayen mu cizo yaro yana shan nono musamman in ya fara haƙori yana shan nono yana gyangyaɗi jat sai cije mace sai ki tsina wayyo ya gatsa ni ya cije ni ita ba abin ta jefar da shi ba ita ba abin ta zuba shi da duka ba bai kai duka ba kuma hakan za ta daukan shi da zan canja masa wani nonon ta bashi wani da ci za Allah karim wannan abuwa suna da yawa da ya zama to dole sa mu yi wa iyayenmu biyayya wallahi ni da nake muku magana ba ni da mahaifiyata tana nan a kwance a nan kusa da mu din nan makabartar nan wallahi ina kukan zuci da kuka na zahiri in na tuno ina ma da mahaifiyata tana raye in yi mata hidima in samu lada wallahi yanzu in na ga abokiyar mahaifiyata ma baki ga yadda nake sha'awar ta ina sai ta kallon ta ce zai kin san mahaifiyata kin san kaza kin san kaza wata mata da cijiwa tana nan a nan garin wata rana ta sa aka kira ni na zo ta ce yanzu kai ne na ce to ni ne ta ce to ranar da aka haife ka ni ne macen farko da na fara rike kamar mahaifiyarka ta haife ka fito da katon kai aka yan wana mata suke taimun lokacin ina yaro ina musu rigima sai a zo a rankwashe ne a ce mai shegin katon kai sai mahaifiyata ta ce kai wannan kan fa karatu ne a ciki wallahi haka yi wata yata suke biya ba suke cewa ku ta dukansa dai karatu zai wannan kan Allahu akbar Allah jikin iyayenmu Allah ya musu rahama Allah ya yafe musu wallahi duk wanda yake da iyaye ko duk wanda yake da iyaye wallahi ya rike su bi hannu biyu kullum nakan ji cewa ina ma da ina da mahaifiya ina da iyaye ko ina da baba in shirya in tafi in samu abin arziki in je in gaishe su in musu hidima in musu biyayya amma yau ba sanan duka sun tafi la ilaha illallah Allah ka ba mu ikon bi iyaye zunubi na biyu mai laifi shine kin riba haramun ne kin riba Allah ya ce waɗanda suke cin riba za su tashi kamar ƴan ƙwayar ran tashin kiyama alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا wanda yake cin riba wallahi sai ya tashi kamar yana ya sha kwaya yana buge-buge yana faduwa a kiyama daga cikin riba akwai interest na banki masu ajiya a bankuna na riba mutum ya ajiye kudadensa bayan watanni shekaru ana turo mai kudi na riba haramun wanda yau wannan zamanin akwai wanda da kudin riban nan suke gina gidaje da kudin interest na riban da suke ajewa a banki suke sayan motoci suke ƙara aure da shi suke kai ƴaƴansu karatu kasashen waje da shi suke kaza yau Allah ya jarabe mu bayan wannan cin bashi a banki haramun ne mutum ya zai ci bashin kudin ruwa a banki yana kai mutum wutar jahannama da aka a tuba a nisanci karban kudin banki a yi kokari a rinka mu'amala da bankuna na musulunci muna da bankuna na musulunci a Najeriya akwai Jaiz Bank banki ne na musulunci ba ruwansa da ruwa kuma da yawa daga cikin jihohin arewa akwai da wasu daga cikin jihohin kudu Allah ya taimaki wannan banki Allah ya ciyar da shi gaba Allah kuma ya ba mu karfin da za mu iya rike shi akwai Taj Bank wannan bankin shi ma banki ne na musulunci ba ya da mu'amala da ruwa sauran wasu bankunan wanda ba sai na faɗa ba saboda yanayi na lokaci to a yi ƙoƙari a rinka mu'amala da waɗannan bankuna amma za a karɓi rancen kuɗi a je a duba tsarin da suke ba da kuɗi a rance na musulunci a amfana da shi amma wallahi duk wanda ya je karɓo kuɗi a waɗannan bankuna na zamani waɗanda suke mu'amala da ruwa to ya sani cewa akwai azabar Allah a kansa kuma ga rashin albarka da Allah ya ce mace yuri bai shirya yaƙi da Allah da annabinsa fa'adanu bi harbin min Allah wa rasulihi masu cin riba ku shirya za ku yaƙi da Allah da annabin Allah amma yau Allah ya jarabe mu matan aure a gida suke ba da riba a gida har a garin nan an gaya mu akwai matan da sun ƙware kawai ɗan ba da riba ne wallahi tallahi ki tuba kuma ina shaida miki canji sana'a ba ki samu sana'a ba duk matar da ta zauna a gida ko matar aure ko matar aure tana ɗaukan kuɗi tana ba mutane bashi in an zo dawo mata da shi ana dawo mata da ƙari ki ba da 2000 a kawo miki 2300 kin ci wuta balbal kin ci riba duk wacce ta ba da 2500 ta ce a ba ta 2500 kin ci wuta balbal kin ci haram duk wanda ta ba da kayan 3000 ta ce a dawo mata 3500 kin ci wuta balbal haramun hanci akwai mata da suna nan suna ta tara kuɗi suna wannan harka ta mu'amala ta riba wata sai ta je yayanta ya bata aron 300 ta zo ta fara ba da mata bashi a ƙarshen wata sai ki ga ta tashi da ribar 20,000-30,000 din riba wallahi kina yi wa kanki tanadin wuta ubangiji Allah kiyaye mu Allah raba mu da cin riba abu na uku cin dukiyar maraya ta hanyar zalunci shi ma abu ne da yake kai mutane wuta duk wanda yake da maraya a hannunsa dukiyar maraya wallahi wuta ce ku yi nesa da cin kudin maraya ku yi nesa da cin gonar maraya ku yi nesa da cin ainihin gidajen marayu maraya abin tausayi ne yana son ubansa yana son uwarsa suka faɗi suka mutu suka bar shi yana yaro ƙarami yanzu jiyan nan wata ta aiko mana cewa a yi mata addu'a tun tana shekara ɗaya ubanta ya fita ba ta sake ganinsa ba tana cikin damuwa tana so ta ga ubanta to ina ga wanda mutuwa ma ya yi ina ga wanda ya haɗari ya mutu ko wanda aka kashe shi kuma mutum ya zo ya ci dukiyarsa yanzu yau dukiyar marayu cin dukiyar marayu ta zama kamar mutane sun mai da ita halal Allah ce innal ladina ya'kuluna amwala yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira waɗanda suke cin dukiyar marayu ta hanyar zalunci Allah ya ce a gaya muku kuna shigar da wuta ne a cikin cikin ko naira biyar ne kuɗin maraya kika ci wallahi kin ci wuta yanzu abin da ke faruwa sai a zo a yi mutuwa a gida babban yaya sai ya ɗebe dukiya gaba ɗaya ya riƙe a nan aka yi komai tambaya wani mutum a wani gida mahaifiyarsa ta mutu tana da kuɗi babban yaya ya zo ya karɓe kuɗin an ce kar a raba gado wai dan raba gado yana kawo rabuwar kai ƙarya ne raba gado baya kawo rabuwar kai shari'a ne ta ce a raba gado da mutum ya mutu so zalunci ne ƙin raba gado muna faɗa muna maimaita duk inda aka yi mutuwa ba a raba gado ba wallahi ana zalunci dole sai an raba gado nan da wuri kuma ba ɓata lokaci saboda fitintinu da suke ginda yawa kai da haka wannan babban yaya ya zo ya ɗauki kuɗi ai shi ɗan kasuwa ne ya je zuba su a cikin jarinsa babu rubutu babu lissafi shi kaɗai ya san nawa ne kuɗin uwar ya je shigar da shi cikin kasuwa yana da mata yana da 'ya'ya ya yi ta gina gidajensa, ya yi ta aure-aurensa, ya yi ta hidima wa matansa, ya yi ta cefanensa lafiyayye, su sauran magada ba san me ke faruwa ba, ya haɗe a cikin kuɗinsa kawai. Yaushe za a raba gado ba rana? Zalunci ne wannan, riƙe kuɗin marayu ba a raba ba, cuta ce. Kar wani maraya yadda duk wanda ya gane akwai kuɗin da ubansa ya mutu ya bar masa ko uwa, wani babban yaya ko wani ɗan uwa ko wani baffa ko wani kawu ko wani ƙanin baba ko wani waye ya riƙe shi, ka je ka ce ya baka kuɗinka. Matuƙar mutum ya kai hankalin da zai iya riƙe kuɗinsa ya balaga ya karɓi kuɗin shi. In ba haka ba a yi lissafi a rubuta, lauyoyi su rubuta, ko ka mutu ina da kuɗina kaza a wajenka, wannan bandari ba uwar kuɗi kaɗai, wannan bawan Allah kurin rana ɗaya faɗi ya mutu, ya tattare kuɗin magada yana kasuwanci shi ma ya faɗi ya mutu. To yanzu ya mutu an zo za a raba gado, abu ya gagara, an kasa gane nawa ne kuɗinsa, nawa ne kuɗin magada da ya ɗebe. Kun ga an jefa cikin tashin hankali ko ya jefa kansa cikin tashin hankali. Shin dukiyar maraya ka ci ka sha ka yi gida ka yi mu'amala ka yi duk abin da kai ta hanyar zalunci, hanyar wuta ce. So masu cin dukiyar marayu ku ji tsoron Allah. Iyaye mata, akwai wanda mijin yake mutuwa ya bar miki yara ƙanana yimu-yimu, ya bar miliyoyin kuɗi a tattara kuɗi a baki, ki je ki sake sabon aure, sai ki je ku haɗa kai da sabon miji, ku murƙushe dukiyar ƴaƴan marayu da ubansu ya mutu ya bari. Ke ma ba kirki ba ne ba da ke, ke ma mun gano ki. Haka mata suke, wannan ta sa da yawa daga cikin gidan iyaye maza ba sa bari idan mace mijinta ya mutu a ba ta dukiyar gadon ƙananan yaranta, saboda wallahi ana ba ta, in ba mai tsoron Allah ba ne za ta je ta sake sabon aure, ta sake sababbin kujeru, ta yi gyaran ɗaki, in soyayya ta yi soyayya da wancan mijin sai ta ce ai ga ba a kawo nan ba ɗin, ga cek ɗin je ka buɗe kawai, ai ƴaƴanka ne, ki ba wani miji na daban. Shi yasa rububi ake yi idan an ji mace mijinta yana da maiƙo, mace mijinta yana da kuɗi yana da maiƙo ya mutu, Allah Allah ake a samu a aure ta, saboda ana tunanin wancan tsohon mijin ya bar mata kuɗi, za a ci kuɗin banza, za a ci kuɗin marayu. Kun ci kuɗin Allah ya isa, kun ci kuɗin hakkin bayin Allah yara ƙanana, kuma wallahi sai kun biya. Ke ma ki ji tsoron Allah da kike zo kike shimfiɗe dukiyar marayu, wani miji da kika aura kuna sabuwar soyayya ya zo ya cin da kuɗi, ubansu kuma yana ƙabari ko lafiya ko ba lafiya ba Allahu a'lamu, kuma ana cinye mai kuɗinsa an bar 'ya'yansa cikin talauci. Ku ji tsoron Allah, 'yan uwan miji kuma da kuke riƙe kuɗin marayu ku ƙi ku bayar. A yau abin da ke faruwa sai a zo a yi mutuwa a gida, sai ƙannan miji da yayyen miji sai su yi kaka gida su mamaye, a ba mu kuɗin ɗin omu, a ba mu kaza kaza, duk a zo a yi a tattare kuɗin mamaci sai su ɗauka su ɗauki. Gadon ma ba za su bari a raba ba, da mamaci nan ya bar yara ƙanana, ba za ku biya musu kuɗin makaranta ba, kun riƙe kuɗin ubansu. Yaro ya ta ciwo za a kai shi asibiti, kuɗi yana hannun dangin ubansa sun ƙi su bayar. Yaro ya ta ciwo wani ma har ya mutu, ita kanta matar tumuninta ɗaya bisa takwas ɗinta an riƙe an ƙi a bata. Haka kuke yi. So dukanku Allah sai ya kama ku wallahi. Cin dukiyar maraya haramun haramun haramun. Abu na huɗu, yi wa annabi ƙarya. Duk wanda ya zauna ya yanki ƙarya ya danganta manzon Allah ya shiga uku. Manzon Allah yana cewa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ko namiji ko mace, mutum ya zauna ya shaci uban ƙarya, ya danganta annabi, ya ce annabi ne ya ce, kuma na annabi bai faɗa ba. Manzon Allah ce to ka tanadi wurin zamanka kawai a cikin wutar jahannama kawai, kafin ma ka mutu kawai. Abu na biyar, zina. Duk wacce ta rungumi zina tana yi, to ta sani ta buɗe wa kanta ƙofar shiga wuta. Zinan nan ta masu aure ne ko marasa aure? Ka ta nan kala kala ana yin ta. Ko jiya ai kun ga wata ta rubuto mana takarda, mijinta ya aure ta, ta musulunta, babu ci ba sha, ba ta da uwa ba ta da uba a tare da ita, da haka mijin yana wulaƙanta ta, da kanta ta ce zina take zuwa ta je ta yi ta samu abin da za ta ci da ta sha da 'ya'yanta. to wannan kamar ta bude wa kanta certificate na wuta da ya kamata ne wata sana'ar ba zana ba tunda ba zana bane kadai abin da za ta samu ta ruba kanta asiri da ayyanta mijinta yayi laifi da bai dauki nauyin ta ba shi ma ya yanka wa kansa wani tikiti na tafiya wuta in bai tuba ba da matan aure da suke yaudaran mazajen su da aurenta amma tana da wasu mazajen tana da boyfriend a waje tana dan saurayinta tsofai tsofai da ke kina soyayya da wasu maza kuma yara wata ma soyayya take da sa'an danta shine boyfriend abinda zamani kuma ya kawo mana kenan yanzu kamar yadda na muku bayani a karatun baya boyfriend dinnan har zuwa ake a gayyato shi zo gidan ya yi abinda zai da matar yake kuma boyfriend yawanci shi daukar nauyin sa ake ita za ta yi mai hidimar komai tana da shi a waya idan ta shiga damuwa sai ta kira yaro matashi tana sha'awar sa suna hira suna video call shedan dai ya yi mata shimfiɗa ya zayyana mata abinda za ta yi na sabawa Allah to shi yasa idan kun ga matar aure tana yawan alaka da matasan yara to a bi a hankali yawwa akwai wanda aka kama fa ni aka kawo kes ɗin nan ba wani ba akwai wanda aka kama ta tana soyayya da ɗan mijinta ɗan mijinta wallahi ɗan kishiyarta kawai yaro ne handsome guy kawai ta gaya mata kawai suka ringa soyayya tana tura masa maganganu na soyayya ta kuma yarinya ce matashiya uban ya auro suka ta soyayya a yanzu akwai wanda ya gaya mun a ƙasar nan ba wai wata ƙasa ba Allah ya yafe masa na cikin damuwa yace a masa addu'a ya zai yi tuba matar babansa ta yaudare shi ya je ya sadu da ita duk ana yi wallahi ta yaudare shi ya sadu da ita ya rasa abin da yake masa daɗi ina zai jefa kansa ya yi alaƙa da matar babansa ashe kun ga ana yi to shi yasa mazaje ya kamata ku rinka sa ido na ƙurulla akan matan ku ba maganin aminci da yadda sa ido ka lura da ita da ka ga wani dan motsi ka ce yaya kai ya aka yi ne ka bincika saboda za a yi zuwa wato a yi maka sakiyar da babu ruwa a gidanka musamman waɗanda suke zuwa saboda sha'awa ya sa su je su auri mata ba sai ran sun binciki tarbiyyar su ba mace ta zo ta zauna a gidanka ba kai kaɗai ba ne mijinta wannan haɗari ne wallahi kuma cin amana ne so ku daina sakin jiki da ƴaƴanku fa ni yanzu me ma zan ce akan wannan wai mace tana soyayya da dan mijinta wai to me zan ce miki ma ni wannan saboda bala'i ne wannan kenan zaki da danki da kika haifa da kuma alaka da wasu mazaje a waje da buge bugen waya da wasu sauransu kowane namiji ya halatta ya bincike wayar matarsa lokaci lokaci ka saci numfashinta ka ɗauki wayar ka ta scrolling kana dubawa da chatting da take yi ko Allah zai sa ka kamo wata tsiyar ka dau mataki kariya ne kokarin kare gida ne yawwa baya cikin walata jassa su din musamman idan kana tuhumanta kana zarginta wannan binciken halal ne dan ka tsare mata imaninta da addininta kuma kai ma ka tsare mutuncin kanka ka zo ka zuba ido ka kyale matarka an ce walata jassa su tana ta tsiya ba za ka bincika ka gani ba Qur'ani ne yace ai a bincika to ya kamata mutane su kiyaye su rike amanar aure ya ku iyaye na mata wata asibiti za ta hadu da wani shi kenan ya karɓi lambar wayarta ya ce wannan na faɗa a karatu kuma na da tsaye mita akwai matar da aka kama ta ta je aiki ne irin na gwamnati din nan da ake yi ta je ta gano wani cikin ma'aikata kawai ta ga tana son shi shi ma ya ga tana son sa yana son ta kawai sai ya karɓi lambar waya sai suka exchanging phone number suka canza lambar waya ta dawo gida ashe ita ta samu saurayi kuma da mijinta na aure mijin ne ya kama ta ya ce malam cikin dare na kwanta ina bacci ina ta munshari sai dai in ji matan nan ta saci jiki ta fita ashe zuwa take ta je ta daɗa wanka sabo ta shafa hoda ta saka kayan bacci sleeping dress sai ta je falo can sai ta kunna wuta sai ta kira waya karfe uku na dare, karfe biyu da wani abu na dare, sai ta cire dukkan wani abu na fitina, irjinta, abubuwan jikinta na fitina, tana video call, tana haska wa wancan mutumin, yana ganinta, yana hira da ita, yana jin daɗi, shi ma ɗin ya kwaɓe, tana ganin shi. Wannan mai gida ne, bawan Allah ya damƙe matarsa tana wannan abu. Cin amana, yaudara, ha'inci na matan zamani. Na ce, ai lokacin da ka samu wayan, da sai ka samu faskare a gidanka wanda ake dafa tuwo, faskare mai kyau, ka ajiye wayar a gabanta, ka faffasa ta. Ka ce kuma an daina amfani da waya a gidan nan har abada, sai illa masha Allah. Idan kai haka baka saba Allah ba, ko ba laifi kai ba. Matuƙar mutum zai bar matarsa da yake tuhumarta da manya-manyan wayoyi a hannunsa, to ya shirya wulaƙancin da zai rinka gani a wayar matarsa. Akwai mutane marasa kirki da matan auren suke yi. Yanzu yana ɗan aiko mata abin da bai kai ya kawo, bai lalata ma tarbiyyar iyali. Sai waɗannan maganganu ba su da daɗi, amma dole mu gaya muku saboda amana ce ta aure. Ku kiyaye ku gyara. Ana cutar maza a wannan bajin wallahi. Ana cin amanar maza. Mutum ya gama wahala ya ƙare akan matarsa, ashe ba shi take yi ba wani take yi. Allah ya yi mana. Abu na shida, shan giya. To shan giya dai da sauƙi, tunda mata ne a gabana, ba kwa shan giya da yawa. Sai ɗan kaɗan kaɗan. To shan giya dai kayan wuta ne, Allah kiyaye. Ina fata na fahimta da kayan maye. Amma yanzu zamani ya zo, matan ma suna shan kayan maye. An ce an samu mata aure suna shan wiwi, an samu 'yan mata suna mu'amala da wiwi. Ku ji tsoron Allah. Abu na bakwai, girman kai da alfahari da nuna isa, musamman a nuna wa miji, ko a nuna wa abokin zama, ko a nuna wa ƙawaye. Al-kibriya'u, al-fakhr wal-khuyala'u, wal-ujubu, da jiji da kai da nuna isa. Batsurul haqqi wa ghamtun nas, in gaskiya da raina mutane. Zunubi ne da yake kai maza da mata wuta. Maza Allah ce ba zai shiga aljanna ba, duk wanda yake a zuciyarsa akwai ƙwayar komayya daidai da gwargwadon ƙwayar zarra na girman kai a cikin zuciyarsa, ba ɗan aljanna ba ne da zai shiga ba, sai an kai shi wuta, an wanke shi tas da wannan zunubi na girman kai. Abu na takwas, shaidar zo. Shahadatul zur, shaidar ƙarya. Ba kyanan aka yi abu ki zo ki kane ne yake ce wallahi a gabana aka yi, kuma ka gane. Har da rantsuwa da yake munafuka ce, ki ba kya tsoron Allah. Shaidar zur. Shi yasa Annabi ya faɗa a cikin hadisi, man lam yada qawlal zuri wal amal bih fa laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Duk wanda bai daina shaidar zur ba, bai daina ƙarya ba, da aiki da shaidar zur da ƙarya, kuma yana azumi, to ba Allah ba ruwansa da daina cin abincinsa da daina shan abin shansa, ba ruwan Allah. Kamar azuminka a kare yake kenan. Duk wacce aka gayyace ta shaida ba ta da ilimi, ta zo ta shaida ƙarya, to kin shiga uku. Allah ba su ki ikon tuba. Abu na tara, ƙazafi. Yi wa mata ƙazafi ko yi wa maza ƙazafi. Ki dubi mijin ki ce mazalaci ne, saboda kin ga a wayarsa yana hira da mata, ko mata suna bugo mai waya, kika ce ai mazalaci ne, wannan ƙazafi ne. Ba a tabbatar da shaidar zina a haka. Na'am, yayi laifi tunda yake hira da mata, tunda yake mu'amala da mata, amma ki kiyaye bakinki. Kar ki kuskure ki buɗe baki ki ce mai gidanki mazalaci ne. Kin zage shi, kin zage 'ya'yanku, kamar kin gaya wa 'ya'yanku cewa ubanku mazalaci ne. Wataƙila su ga girmanki ba su ja haushi ba, ko kuma ba su mai da martani ba a matsayinki na uwa, amma kin gaya musu baƙar magana. Ke ko ke ƙosa ne kika ce babansu mazalaci ne, ba za su yi daɗi ba. Zuciya da tuhuma mata yakan sa su rinƙa yanke bakinsu suna faɗin komai ga mazajensu. in kin kama shi wannan shi kenan kin kama shi kin gani inda za a bi ka'ida ta alƙali ta shari'a ba a tabbatarwa mutum zina sai an samu shaidu guda hudu lafiya haka kuma namiji ya daina cewa matarsa mazinaciya saboda ya ga tana alaƙa da maza ko tana hira da maza ko ya ga wani abu na tuhuma kawai ya buɗe baki ya ce ai wannan mazinaciya ce ni ba ruwana da ke tunda mazinaciya ce ke duk wanda ya ƙaza hundu na wani to ya shiga layin ɗan wuta abu na goma satar kuɗin gwamnati al-gudu al-akhdhu fi amwali dawla diba daga cikin dukiyar daula dukiyar gwamnati mijinki ma'aikacin gwamnati ne yana sato kudin gwamnati yana kawo kukunaci ki gaya musu ya shirya akwai shimfiɗarsa yana da katifar wuta a jahannama da kuma abinda ma'aikata suke yi ko da kuma malamin makaranta ne ya tattara kudin ɗalibai ya cinye ya yi sata wanda wannan al'amari yau ya zama ma kamar ma dai ka ce a yi shiru ma kawai kar a yi magana ruwan dare ne yanzu murna ma ake maka idan ka samu gurin aikin da kake sata kuɗi ana maka murna saboda ka je wurin kuɗi wallahi azumi ne a bakina ya koyan wani duk mutumin da ya kuskura a ofishinsa na gwamnati ko a ma'aikata ya miƙe ƙafa yake ɗiban kuɗin gwamnati ko kuɗin kamfani to ya tabbatar wa kansa ya yanka wa kansa tikitin jirgin tafiya wutar jahannama ya ubangiji muna roƙonka ya Allah ya Allah muna roƙonka kada ka jarrabe mu da cin kuɗin mutane ya ubangiji kai mana afuwa Allah ka cire mana sha'awar haƙƙin wasu masu cin kuɗin gwamnati barayin gwamnati azzaluman gwamnati ubangiji ka azurta su da tuba su mayar da kuɗin da suka ci kafin su mutu amma tabbas mutumin da ya ci kuɗi ya mutu to wannan nassoshi ba za su irguba da suka tabbatar da sai an biya wannan kuɗi ko a shiga wuta so ne gidanki yana aikin gwamnati yana ɗeba muku kama ba yana kawo muku kuɗin sata kuna ci kuna murna bai da bambanci da ɗan fashi da makami da yake tsare hanya da bindiga shi tasa bindigar mai gidanki ta biro ne bindigar biro yake da ita da ya kafa biro ya zana sai ya wace miliyan kaza labarin bai da dadi bai da dadin ji wannan hakura kawai da haka don gaskiya yanzu wani ya gani sai jininsa ya hau wani kuma in ya ji rufewa zai kawo saboda kawai wato abinda ma yake ma da zai ɗauki lissafi ne da gidajensa kayan sata ne kudin sata ne motocinsa kudin gwamnati ne kadarorinsa kudin gwamnati ne kaza kaza ɗinsa kudin gwamnati ne mutum yana zaune ɗan ofishinsa bai kai ya kawo ba ki ga yana mu'amalar miliyoyin kuɗi saboda an ɗaga masa ƙafa ogansa ya ɗaga masa ƙafa kawai yadda kika ga wata rariya ce kawai wata lalita ne kawai kuɗi ne yake shiga kawai kuɗin mutane a yayin da talakawa suke rayuwa a garurukansu asibitocinsu ba magani a yayin da talakawa suke rayuwa ba su da makarantun da za su kai ƴaƴansu ba mu da wuta na lantarki ba mu da ruwa na sha ba magani a asibiti babu ilimi ingantacce babu tsaro babu kaza amma muna da gafiyoyi da ɓeraye masu jido mutum ɗaya sai ya sace kuɗin jiharsa gaba ɗaya kuma lami lafiya zai zauna inna rabbaka la bil mirsad ubangijinka yana nan a madakata Allah zai yi tambaya su malamai sun faɗa yana da cikin manya-manyan zurbai cin dukiyar gwamnati gulubi Allah ya ce wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyama ya ilahi duk wanda ya boye in an ce ghulul shine akhdhu amwalin nasi qabla qismatiha daukan dukiyar mutane kafin a raba, kamar wanda yake da damar aikin banki, a aikin gwamnati, a kudin mutane suna hannun shi, a shine accountant, a shine cashier, a shine gwamna, a shine minister, a shine wacece, duk dai wanda yake da wani dama da zai iya diban kudi na al'umma. Gwamnati ta bada kudi a je a mutane aiki, shi kuma sai ya debe. To wallahi Allah ya ce fi ka zo da wannan abin da ka dauka ne, ya tibi ma ghalla yawm al-qiyama thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna. Allah ya ce kuma za a cika kowace rai abin da ta aikata a kiyama, kowa abin da ya gani shi zai girba. Ubangiji ka raba mu da cin kudin hukuma, to shi ma cin kudin mutane ba na hukuman ba, abu na sha ɗaya kenan. Cin kudin hukuma, cin kudin mutane, akhdhu amwalin nas. Yanzu wata za ta zo ta yi wadare ki ta karɓi bashinki na 5,000, amma wallahi ba ta da niyyar biya dama, ta raina ki ne kawai za ta karɓi kayan 5,000 kuma wallahi ba za ta biya ba. Cuta in mai alari ma ce yawan akhdhu amwalin nas ya ce ko bi ghairi tibin nafsi, ko haramun ne cin dukiyar mutane ba tare da suna so ba. Wani ya mun fatawa yake tambaya na, yace yana so in yi masa addu'a, kuma yace in yi wa'azi akan wannan abin da ake yi, yace shi yana yi cin dukiyar mutane ba da hakki ba. Kun san me yake yi? Waya ce da shi a hannunsa, da lambar wayar ta daban aka yi ta wannan wayar, sun yi surkullansu da kulle-kullensu, yan yahu kenan, yan zalunci. Yace wallahi ma na zan je shagon mutum yana da kaya ya fi miliyan kaza, za mu yi ta ciniki ana rubuta abu kaza kudin sanawa kaza ne, abu kaza kudin sanawa kaza ne, abu kaza kudin sanawa, duk a rubuta. Yace ma na wallahi sai na yashe shagon nan, yana murna yana alaji, Allah saka alkhairi, yau an yi ciniki, ya yi wa ɗan kasuwa ciniki, a tattare masa kaya duka. Sai ce kana da account number? Mai shagon zai ce a ƙwarai akwai account number. To shi kenan, sai ce ba ni wayarka, in sa ma lamba ta, sai ka turo mun da account number. Iya karɓan wayarka ta shiga hannunsa, da ya daddanna maka wannan lambobin ta wannan wayar, zai ce turo mun account number ka. Kai kuma za ka tura mai account number ka ta wannan lambar da ibaka. Ya ce kawai malam wahala wayar mutum ta shiga hannuna kawai. Ya ce wallahi idan ya zo sai in ce masa to yanzu ka gana ya maka cinikin 1,500,000. Da Allah ina buƙatar kashi ne a hannu yanzu, ina gaggawa ne, akwai inda zan je zan daɗi sayan wani kaya. Da Allah ba ni 500,000 ko ba ni 200,000, na sai kayanka kaza a haɗa su a cikin lissafi yanzu in ma ka transfer. Sai mai shago sai ce to ba komai, sai ya tattaro kuɗi tunda an mai ciniki babba, sai ya ɗauko kuɗi sai ya bashi kuma kashi, sai ce yi min transfer. Ya ce zai maka transfer a lokacin, kuma za ka ga alaɗin kuɗin, kuma ka duba balance ɗinka ka ga kuɗinka ya ƙaru, kana murna kana godiya. Sai ya soke wannan 500,000 ɗin, in ya so ya tausaya maka kenan, in bai so ba sai ya zo da akori-kura a loda masa wannan kaya ya kama hanya ya tafi, kuma ya karɓi kuɗinka kashi sai ya tafi. Insha Allahu ta'ala idan ya tafi, idan ka je banki ka bi kadin kuɗin nan, za ka tarar da wannan alat ɗin kullum a wayarka ne, amma babu shi a cikin account ɗinka na banki. Na yi mamakin wannan abun ƙwarai. Ya ce malam na yi wannan abun bila adadin. Ya ce amma abun yana damuna, ba na iya bacci. Na ce ba za ka yi bacci ba, ka shiga uku. Na yi mamakin mutum musulmi yana wannan mai sallah da azumin na aka yi wannan fatawa. Kin ga wacce take kasuwanci ake ba da account number sai a kiyaye. Yan kasuwa waɗanda ake zuwa a ba da account number a kiyaye. Dan gaskiya ana iya samun matsala. Yanzu hanyoyi da dama, hatta POS ɗin nan. Wani zai zo ya buɗe POS. Sanar POS yana yi. Da zarar ka ba shi ATM card ɗinka yana shiga hannunsa, zancenka ya ƙare. Yana da abin da zai sace lambobin ATM ɗinka, kana kwance da daren ƙarfe uku sai dai ka rinka jin ɓurin ɗari ta fita, ɓurin dubu hamsin ya fita, ɓurin kuɗi suna ta fita a alat. Wani aka ce yana zaune sai ya ji wayarsa ta yi ɓurin, yana duba sai ya ga an cire dubu hamsin, ya ce to ya duba ya ga shi ne bai ce a cire kuɗi ba, shi ba wani abu ne ba, ya ce to ko dai matsalar network ne. An jima kaɗan sai ya daɗa jin ɓurin, an daɗa zare wata hamsin, ya ce kai ai sai ya tashi ya miƙe ko hula babu sai banki, da gudu ya tafi banki ya ce dan Allah ku rufe min account ɗin nan, dan Allah ku rufe min. Kafin yanzu an yashi ya fi miliyan. Ana tsiyafa a ƙasar nan da yawa, hanyoyin wuta suna da yawa, zalunci. Yanzu wani irin wannan abin shi yake yi, da shi yake ciyar da matarsa, da shi yake ciyar da ‘ya’yansa, da shi yake hawa mota mai tsada, ya je ya yi aure da kuɗin zalunci, kuma matar ta san yanayi. Allah kiyaye. Satira. Barawo mai haura gida, barawo mai ɓalle mota, barawo mai tsare hanya, duk wannan manyan zunubai ne da wuta suke sa mutum in ya mutu. Abu na 13, tauye mudu da tauye sikeli. Ina mai ƙulla omo, ina kike? Ina mai ƙulla wake? Ina mai ƙulla fulawa? Ina mai arkomi mai auna gero da dawa da masara? Masu tauye mudu. Wailun lil mutaffifina alladhina idha talu ala an-nasi yastawfuna wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Azaba ta tabbata ga masu tauye mudu. Duk wanda yazo zai auna mutane abinci ko abin sha ko abin sayarwa ya tauye bai cika ba, wallahi sai ya biya a jahannama. Amma yanzu akwai kwano na masu awo, sai ka je wurin wanda suke auna gero ko dawa ko masara, sai ga su samu kwanan duk sun sassare kwanan sun naɗe shi yadda ake naɗe wando in ya yi tsawo, haka ake naɗe kwanan awo. A dafo shi, a dafo shi ta ciki ta ƙasa, ya yi tsini ta ciki, a zo a auna maka don dai a cuce ka. Ɗan garuwa fa da yake sai da ruwa fa, wallahi idan kuka ga garuwa ɗan garuwa sai ya same ta da gefenta ta motsi, ya daki nan gefen ya motsi, ya daki nan gefen, musamman da lokacin da ake amfani da garwa, duk garwa ɗan garuwa in kika duba ƙasanta a doke take ta yi burma. Zalunci, ha'inci, tauye mudu, ruwan fanari jiya ne, ruwan Allah ne, ba fa biya yake yi ba, ko ma biya yake bai sai biya kuɗin ruwa ba, amma zai kawo maka a tauye. Yanzu kuma abin da suke yi masu saida ruwa a jarkoki, kun san me suke yi? Wuta suke hurawa. In suka hura wuta tun da jarkar ta roba ne, sai a rinka zagayawa da ita, ana ɗora ta akan wuta, tana laushi ana daɗa matse ta, tana da laushi ana daɗa matse ta. Haka masu man gyaɗa suke yi, haka masu saida ruwa suke yi. Shi yasa za ki ga jarkar mai saida ruwa girmanta ba iri ɗaya ba ne da jarkar da take gidanki. Da man gyaɗa za ki ga wata jarkar man gyaɗan sai ki ganta a motse, yadda kika san an ɗaure ta da bel. Zalunci, cuta. Ta zo tana sai da wake ko tana sai da omo, in za ta auna sai ta hura yadda ta hula, in ta hura iska ne rabi sai ta zuba waken sai ta ɗaure, in ki zo gan su fus 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 fus. Ta zo za ta auna fulawa tana sheƙa ta, fulawa ana auna ta ana sheƙa ta, to ba ta cika. Masu buhu fa, masu kayan buhu, masu buhun masara, masu buhun wake na suya, masu buhun gyaɗa, masu buhun gero, masu buhun alkama, kun san me suke yi? Shi kuma buhun ake zuwa a samu katon drum a dafa shi, sai a zuba shi a cikin ruwan zafi ya dahu, wahala ta kan sa ya motsi ɗan bala'i. Sai ka ga buhu a tsaye ɗan tumbule ke ɗan fuf da shi. Cuta. Da haka ake so a samu kuɗi a yi kuɗi, kowa yanzu me yake so ya yi kuɗi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Tauye mudu haramun ne. Abinda ake nufi tauye mudu, duk abinda ake so ka cika shi baka cika shi ba sai ka bada shi a tauye. Malamin makaranta ma yana tauye mudu. An yi alƙawari da shi za a je makaranta karfe 8, za a tashi karfe 1. bai je makaranta ba sai 11 ka tauye mudu kuma yazo ya tashi karfe 11 ko ya tashi karfe 12 wannan zalunci shi ma tauye mudu ne mai motar haya da ya dauke ki ya kamata ya kai ki gari kaza ya soke ki a tasha sai ya ga fasinja sai ya ce jama'a kudin ku ya kare kowa ya sauka nan a wajen gari ya iya kai ni ba ran shiga tasha ba baran shiga za ku biya min kudin tasha ne kuma kare yake ya ga tarin fasinja ne kafin ya je dawo kar wani ya dauke sai ya zo ya sauke mutane a dolan dole in kun ki sai ya kashe motar ya tsallaka titi kawai ya bar ku dole ku sauka wannan tauye mudu ne tafsif ne ba sai a cikin abun awo ba kawai mai mashin shi ma yana haka ya dauke ka zai kai ka wuri kaza kafin ku karasa ya ga fasinja kawai sai ya maka juye sai kwantar da mashin ya ce sauka kudin ka ya kare dole ka sauka kuma bai kai ka inda ya kamata ya kai ka ba shi ma tauye mudu ne akwai misalai na tauye mudu masu tari yawa Allah ya kiyaye abu na 14 al-ghish fi tijara al-gushi a cikin kasuwanci shi ma wannan kaba'irin zunubi ne duk wannan abin da nake faɗa manya-manyan zunubai ne da suke kai mutum wuta mai algushi haɗa kyakkyawa da mummuna bafulatana mai sai da nono za ta je ta tatsi nono fi sabilillahi daga hantsar saniya madara ta mai da shi ke girmo insha Allah ta'ala kafin ta taho sai ta je ta samu wato garin kuka kun san kuka tana yin ƴaƴa ai akwai garin ta ana sha ko sai a kada wannan garin kukan tunda fari ne sal kamar nono sai a hada shi ya kauri sai a zuba shi a cikin nono sai a kara nono yawa sai a dan zuba kanwa dan saboda kada ya tsani sai a tafasa shi a dafa shi ya zama kindirmo zalunci ne wannan algushi ne wannan kuma Allah zai kama shi ba fulata na mai sai da man shanu za ka taho daga ƙauye da kwananta na man shanu in ta zo ba za ta shiga kasuwa ba sai ta biya wajen mai sai da ayaba da lemo sai ta je ta sai ayabarta ta 1,000 ko ayabarta ta 700 sai ta zauna ta bare ayaban nan gaba daya sai ta samu dan ludayin ta na dama nono sai ta cakuɗe wannan ayaban ta zuba man shanu a ciki ta cakuɗe da man shanun da ayaban sai ta haɗe shuri guda sai man shanun sai ya ƙara yawa in ka zo kuna ciniki dan man shanun da bai wuce 200 ba a sayar maka shi 700 ashe duk rabi ayaba ne a ciki sai ka je matarka tana toya ma man shanu sai ka rinka ganin plantain ayaba ce take ta soye soyewa zalunci ha'inci teloli ina teloli idan an zo dinkin sallah ko karamar sallah ko babban sallah sai a karbi dinki da yawa a rinka cinye yajin mutane duk telan da take cin yaji ba ta mayarwa wallahi sai kin biya duk telan da yake wa mutane dinki yanzu ya rike musu yadin su a zo ka sai yadi 4 a zo a maka dinkin yadi 3 kuma a rike da yadi 1 kuma a karɓi kuɗin dinkin ka haramu ne da ka duk wacce ta yi dinki a tamfa ta saura da ƙyallayen duk ki haɗa ki mayar musu sai dai in masu kaya sun baki idan ba su baki ba wallahi kin ci haram kuma wannan ƙyallayen babu ƙiyar da za su yi miki haka teloli maza ka sai wishar da ka mai tsada yadi 5 sai su matsa dinki su yi maka na yadi 4 sai ya dauki wannan yadi ɗin ya je yi wa ɗansa jariri dinki da shi alhali kai kana da ma jarirai ma ba ma jariri ɗaya ba jarirai ma a gidan kana da shi haka teloli suke bayan wannan abin da teloli suke ga saka doguwar lamba kun san idan an zo dinki akwai gajeriyar lamba wanda za a dinki cap 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 dinkin ya haɗu to idan kena yana sauri sai ya ƙara tsawon ɗinkin don ya yi da wuri farrrr kana zuwa da an ɗinka ma kana murna ɗinka waye yake kula da ɗinkin kan ɗinkin da aka yi masa lamba nawa aka saka waye yake kula ba wanda yake kula sai ka saka rigar kana gadara ka shiga cikin mutane kana tsugunawa sai ka ji fas tsuwa ya fita wando ya buɗe telanka ya maka rashin kirki wanda ma na mata ma da yake zani ne Allah ya rufa asiri shi zani daure shi ake yi ko kin zo kina kokarin saka riga sai dai ki fafafafafaf tana ta bacewa ashe an sa dogon lamba ne ku ma sai Allah ya kama ku shi algushi din nan yana da yawa yanzu mai sai da fiya wata fa lai da fiya wata kun ga ruwan nan ne na Allah ne rigiya suke tona a gidajensu su rinka tsotsa sai mutum ya shekara goma yana ɗiban ruwa na goma Allah bai taɓa ƙafar mai da rijiyar nan ba. Amma wai yanzu masu fiyawa wata billahi alazimu idan sun zo yin fiyawa watan ku lura da fiyawa watan ko na garin nan girman su daban ne. Za ku ga wani ƙato to me shi yana da tsoron Allah kenan. Wani kuma tumbule kira ukan shi dan firin ga gajar ta tsiya ne da fiyawa ta yar ƙarama. Wallahi akwai ne da fiyawa watan da za ka zuna ta a jihunka na gefe kuma wani fiyawa watan ne wai naira biyar in a birni ne ma naira goma. Me ya faru mai kamfanin ne ya ce a matsi hannu da wancan babban da wannan karamin duk kudin su daya za ku tara kudi kuma za ku ci wuta iya abin da ka tara iya bala'in da za ka tara wa kanka. Abu na 15 na ƙarshe da tsaya rantsuwa a cikin siye da sayarwa dan kasuwa mai yawan rantsuwa wallahi kaza na siya na rantsi da girman Allah da girman Alƙur'ani ni kaya na kudin sa kaza ne haramun ne rantsuwa akan sai da kaya. Idan mutum zai sai kayan ka ya siya inda zai siya bai tafi ya bar ma ba wani buƙatar kai rantsuwa. Yanzu wata fa kuka take sayarwa amma sai ta yi rantsuwa kuka wata daddawa take sayarwa wallahi ni ma ban same ta a kanawa to me na rantsuwa. Yin rantsuwa hadisi ya zo duk wanda yake ciyar da sil'ar sa kayansa ta hanyar rantsuwa alhalifin kabi to wannan yana aikata zunubi babba. Mutum ya zai ce wallahi tallahi ni ma kayan nan bai zo min a haka ba ka ce kayan nan ni naira 1,500 sai ce wallahi tallahi ni ma kayan nan ban sai shi 1,500 ba ya za ka yi da shi dole ka kara mai ashe kaya kan 750 ne a wajensa kuma ya zabga uban rantsuwa ya ce shi kayan nan bai zo mai aka ba to yanda ka zo ya ka ce kayansa ka taya 1,500 ya maka rantsuwa ya ce shi ma kayan bai sai shi aka ba ai duk lalacewa ne ka kara mai 200 har ka kai ma gejin inda ya siya. Shi yasa ba a fiye yadda da yan kasuwa don sun ce kayan nan bai zo mu a haka ba saboda wasu wallahi rantsuwar ba wani abu bane kawai yanzu za su rantsa kan kaya kawai don su sayar da kayan da wuri yana rantsuwa ne don ya sayar da kaya da wuri bai san wuta yake tsayawa kanshi ba. Sai waɗannan laifuffuka suna nan za mu ta bugawa a kansu insha Allah ta'ala. Yau dai na gaya muku guda 15 to gobe kuma na samu lokaci zan buga muku wasu 15 din ko 20 haka har mu gama sunansu kaba'irul zunubi manya-manyan laifuffuka zunubi da yake kai mutane wuta da shi wannan kam ko namiji ko mace duk wanda yake aikata wannan aiki to yana cikin layin ƴan wuta Allah ke yi mu abinda na faɗa ne dai ne Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuɓar hanshi Allah ka yafe mu Allah ya yafe mana duka Allah ya karɓa mana azumin mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.